To, ƴan uwa, manyan baki da masu kaddamar da manyan malamai masu kaddamar da kasidu, ƴan uwa baki ɗaya da muka halarta a wannan ɗakin taro na CCD, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Zan fara da kaddamar da uzuri, ai mun afuwa, al'ada ban kaddamar da rubutacciyar maƙala ba, amma dai insha Allah za ta zo insha Allah. Kal'ada. Ni zan yi da Hausa, saboda kamar yadda aka yi ishara mauzu'in, kamar yadda babban malami Professor Muhammad Kabir Yunus ya yi ishara, abinda ya tayar da ya ba wa mutane mamaki wannan matsalar aka zo ana ta tattauna ta a cikin watan Ramadan a social media. Kuma kamar yadda ya faɗa bisa daidai, wannan ba matsala ba ce wadda wato jama'a, gama garin jama'a za su rinka tattauna ta. Matsala ce ta ilimi, a cikin ilimin ma matsala ce da wato ba ɗaliban ilimi ne suke tattauna ta ba, bal manyan malamai, saboda abu ne da ya danganci abin da zai tabbatar da hukunci, wanda malamai su ne suke bayanin wannan. Ko kuma aka samu saɓani, me za a gabatar, me za a jinkirtar wajen hujja. Saboda haka waɗanda suka san menene hujja, menene rinjayar da dalili akan wani dalili, to wannan fagensu ne. Kuma shi yasa maƙalar malam ta kasance akan matsalar wajen usulul fiqh, wanda yake shine ilimin da yake nuna maka ka'idar yadda ake tabbatar da dalili, da kuma abinda ake ɗauka shine dalili, da kuma yanda ake rinjayarwa tsakanin dalilai idan sun samu cinkaro da juna, ko a haɗa tsakaninsu ko a rinjayar. Saboda haka matsala ce ta ilimi sosai, amma wannan tunda an so mu tattaunawar wannan ba zai hana ya zamanto mun tattauna ba. Kuma mu tattauna da yanda za a kusantar da matsalar ga sauran jama'a baki ɗaya. Ba don komai ba, sai domin mu ga abin da ke cikin tarihin addinin Musulunci, na yadda tarihin ilimi yake a cikin addinin Musulunci, da irin hidimar da aka yi ma ilimi, da yanda malamai suka tsara da rayuwarsu wajen yi ma wannan ilimi hidima. Domin kuma mu yi ma kanmu wato mu yi ma kanmu rigakafi, kamar yadda ake allurar rigakafi, mu yi ma kanmu allurar rigakafi na wato shubuhohi, rikice-rikice, abubuwa masu jefa shakka da rikici a cikin imanin mutane da addinin Musulunci da shikashikansa da asalin addinin Musulunci na Al-Qur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Saboda irin abinda da aka yi wanda ba a ci nasara akan addinin Musulunci ba, ba a yanke ƙauna ba, har yanzu shi ake yi. Domin kamar yadda muka sani, yayin da tarihin Musulunci ya taso, ya bayyana ga makiya addinin Musulunci cewa Musulunci ba za a ci shi da yaƙi ba ta hanyar ƙarfin soja. Tunda daulolin da ake takama da ƙarfinsu a wannan karo, daular Farisa da daular Rome, ta durƙushe ga addinin Musulunci tun a zamanin sahabbai, tun a ƙarnin farko na Musulunci. To tun daga wannan ya bayyana kan cewa Musulunci ba za a ci ƙarfinsa, a dakusar da shi, a kawo ƙarshensa ta fuskar ƙarfin soja ba. Amma hanyar da za a yaƙe shi shine a yaƙe shi ta hanyar wato ruguza, ƙoƙarin ruguza aƙidar Musulunci akan yadda aka assasa ta na asalinta, yadda sahabbai suka zo da ita suka yaɗa ta a cikin duniya baki ɗaya. To a cikin wannan shine ake ta ƙoƙarin tayar da shubuhohi, wanda suka fara bayan shekara 100 na addinin Musulunci, bayan ƙarnin farko. A lokacin ne aka soma yaɗa irin waɗannan wato miyagun aƙidu suka samu ƙarfi matuƙa a cikin tarihin addinin Musulunci. To sanin wannan zai sa dukkan wanda yake duba irin abubuwan da ake yi yanzu, mutum ya san wannan tarihin ya
sannan ya juya wajen abokinsa
yace mamakin abin da wannan balarabar yayin mutane wai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wai mamakin abin da wannan balarabar yayin mutane to wannan shine ainihin akidar basu yadda da annabci ba basu yadda da annabci ba saboda haka maganganun da suke yi akan a dauki mizanin hankali irin nasu hankalin akan riwaya wannan sun gina shi ne akan rashin yadda da annabcin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma annabban wanda ya mutu a cikin maye abinda ma ake dawwama shi dangana shi zuwa gare shi shine a cikin addinin in Hindus akan tsira da aqida su rashin imani da annabci to saboda haka amma wannan idrakin wannan shine yasa malamai suka tashi tsaye a wajen bada kariya da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da bada kariya da hadisan da ɗaiɗaiku ne suka rawaito shi farkon waɗanda suka yi waɗanda suka rinka bada wato malaman ilmin kalam ne wanda yake amma sun tabbatar da kansu akan nusus irin su al-Baqillani al-Qadi Abi Bakr wanda suka rinka tsayawa suna bada kariya ga hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aqidan ahlus sunna kamar yanda malaman hadisi suke akan ta to daga baya waɗanda suka zo suka tasirantu da tunanin mu'tazila suka kawo wannan fikirar Ibn Taymiyyah ya tashi yayi musu raddi mai karfin gaske daru ta'arudil aqli wan naql wanda waɗanda suke da tunanin karatu ba da larabci ba suke so su karanta akan wannan littafin akwai Kal Sharif al-Bawi yayi refutation of contradict Ibn Taymiyyah on reason and revelation yana nan za ku same shi on the internet Ibn Taymiyyah on reason and revelation ga yanda yayi challenging din ka'idar da malaman da suke cewa akwai cin karo tsakanin hukuncin hankali da hukuncin abin da riwaya ta tabbatar da shi shi kuma yake rushe wannan to a mas'alar
sallallahu alaihi wasallam ba su rinka karba karba kamar da sayyidina Umar da makubcinsa na daga Ansar sai ya tura shi yau yaje yaji abinda aka yi shi kuma ya tafi kasuwa shi kuma kashi
ga ya masa ga abinda aka yi shi kuma kashe gari yaje in ya dawo yazo ya ga masa ga abinda aka yi babu wani abu komai kankantar sa face sun dauki ilimi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Hudhaifah ibn al-Yaman yake cewa babu wani tsuntsu da zai gibta ya tashi face manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga mana ilimi akan sa to waɗanda suka san wannan da Allah wannan mutumin da yake cewa ya akai malaman hadisi suke ruwaito ya Aba Umair ma fa'alan Nughair manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne fa ya faɗi magana wanda Allah madaukakin sarki ya sanya shi muntahal albarka duk wani abu nasa kallo nasa wanda yayi albarka ne a ciki ballantana ya faɗi magana wanda take ba ta bayyana hukunci ba bata zo da nufin ta ce ga farillai ba ko ga sunnoni magana ce kawai ta kakaci da yayi da yaro sannan ka ce wannan ta rasa albarka to mun ga irin albarkar yanda malamai suka fitar to haka sahabbai suka dauki maganar sa sallallahu alaihi wasallam kuma suna wadansu daga cikin su rubuta kamar yanda Abu Huraira yake cewa ba wanda ya kai ni yawan hadisai daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai abinda Abdullahi bin Amr bin al-As yake da shi domin ya kasance yana rubutu ni bana rubutawa shi yasa ne ma da aka tashi compiling din hadisai Umar ibn Abdul Aziz yace ma Ibn Shihab az-Zuhri ka je ka duba abin da yake wajen Urwa da abin da yake wajen Amra na labar na abubuwan hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka tattara su domin ina jin tsoron tozartar ilimi sun kasance suna rubutawa bayan rubutawa suna kuma tafiya domin neman ilimin hadisi din ko sun sani sai su tafiya kamar yanda Imam al-Bukhari ya ruwaito Jabir ibn Abdullah yayi tafiyar wata daya zuwa ga Sham wajen Abdullahi ibn Unay dan ya tambaye shi hadisi daya wanda yace ya san sun yaji an ce yana hadisin yana wajen sa yazo yaji duk da wani ya gaya masa amma bai wadata da wannan ba sai da yaje dan yaji tafiyar kwana 30 dan ka ji hadisi guda daya hadisin Abdullahi ibn Unay cewa Allah madaukakin sarki zai tara mutane ranar alkiyama zai yi magana da su ya ji yadda su maganar da na kusa da na nesa duk za su ji yace ana al-maliku ana ad-dayyan sannan bayan wannan idan ma sun ji magana in ba su ga in su ga ta saba musu da abinda suka sani to sai sun jinjina kuma sai sun yi majuna jarabawa dan su ji magana ta su tana nan ko bata nan lokaci ko hasbunallahu wa ni'mal wakil
tini ne kula
okay
in kana gani haka ta gani Allah
ya san sun yi wannan za su bincika kamar yanda Aisha radiyallahu anha da aka ce mata Abdullahi da sai aka ga mata hadisin daukewar ilimi da Abdullahi bin Amr bin al-As ya ruwaito shekara ta kewayo sai ta tura yana dawafi aka ce ku je ku tambaye shi hadisin raf'ul ilm aka je aka tambaye shi ya faɗi hadisin da aka dawo aka ga mata yace wallahi ma zada alaihi harfan wala naqas bi zada bi kyara harfi ba bai rage ba jarabawa suke majuna dan a san mutun ya kiyaye ko bai kiyaye ba to saboda haka ne daga wannan abubuwa da suka yi aka fitar da ka'idodin wannan ilimi dan haka ba za su karba hadisi ba kowa ake karban hadisin sa ba sai an san shi wannan shine yasa suka rinka bincike akan mutane ba kowa ne ya faɗa abu za a karbe shi ba bal idan za ka faɗi magana sai ka faɗi meye madogararka daga wajen wa kaji sai ka faɗi silsilarka wannan ilimi ya zama hatta wajen gama garin mutane wani balarabe yazo ya samu Urwata yazo ya samu Sufyan ibn Uyayna yace masa kaifa halu sheikh yace bi khair sai yace masa macece sai harama da haji sai al'ada ta zo mata me za ta yi sai yace duk abinda mai haji yake yi ta yi amma kada ta yi dawafi da daki sai yace hal min qudwa me madogara balaraba kalba kauye ne fa yace hal min qudwa sai yace aisha radiyallahu anha tayi haila manzo allah sallallahu alaihi wasallam yace mata if ali ma yafalu alhaj ghayra an la tatufi bil bayt sai yace hal min balag ai baka ga aisha ba waya ga maka yace haddathani abdurrahman ibn alqasim an abihi an aisha yace laqad istathmanta alqudwa wa ahsanta albalagh fallahu laka birrashad ka fadi wato madogara mai karfi kuma ka fadi isnadi ka barbe ka kyautata Allah ya shiryar da kai balarabi abinda ya sanya hatta ilmin isnadin yake ilmin lugha ma wannan ya sanya aka samu ilmin rijal dukkan wani sahabi inda yaje da waɗanda ya hadu da su aka dawwana tun daga su ibnu sa'ad da suka so matsabaqat wanda kissar ibnu sa'ad wato tana da ban mamaki akwai wani na san professor ahmad murtala yana referring to maganar sa na harold murski scott lucas da yayi phd din sa akan ibnu sa'ad da ibnu ma'in da ahmad ibn hanbal yayi raddi ga abinda mustashriqin turawa da suke suka da sunna kuma babban madogarar sa yace da sun ga tabaqat ibn sa'ad da daiwa daga cikin jahilcin su basu sani ba basu bayyana shi ba wannan ya sanya aka fitar da ilimin haihuwa da mutuwa yaushe wani ya haihu yaushe ya mutu ilimin garuruwa waɗannan malamai ne suka shiga Baghdad lokacin da suka shiga suwaye a wajen waɗannan malamai ne suka shiga Nisabur wannan malamai ne suka shiga Misr tarihi Yunus na ibi tarihi Misr na ibn Yunus duk manyan garuruwan musulunci aka rubuta tafai akan malaman da suka shiga da waɗanda suka hadu da su a wajen dan a san yaya ake yada ilimin sunna annabi sallallahu alaihi wasallam duk wannan fa na sunna ne to sannan kuma basu tsaya kawai akan sanin mutanen ba sai sun tabbatar cewa sun hadu da juna kamar yanda wannan ilimin shiga garuruwa din nan yake dole sai an san cewar wani ya hadu da wannan kamar yanda yake ra'ayin Imam al-Bukhari yanzu kamar koyaushe nakan ba ma dalibai na misali nake cewa da yawa waɗanda suke da rai 1992 alal misali waɗanda sun riski rayuwar Malam Abubakar Gumi wataƙila sun ji kaset ɗinsa za su faɗi magana cewa Malam Abubakar Gumi ya ce amma ba su taɓa ganinsa ba saboda haka don kun yi zamani ɗaya wannan bai nuna kan cewa ka haɗu da malaminka ba to Imam al-Bukhari ko kun yi zamani ɗaya sai ya tabbatar cewa wani abu ya zo ya haɗa ku isa matuƙa wajen tabbatar da kan cewa babu yankewa a cikin labari ba kana labari ne da wasiɗa da kake faɗarta ba to kuma banda haka sai sun jinjina riwaya idan ta zo su ji kan cewar riwayan nan ta dace da abinda aka sani abinda waɗanda suke sanannu sun ruwaito ko bata dace ba ba zai yiwu mutum ya zo da wani abu wanda san ba a san shi a cikin addini ba a san shi da neman ilimi ba a karɓa daga gare shi to da aka suka fitar da hadisi munkar da hadisi shar kuma akwai abinda malaman hadisi din ƙwararru masu hadda saboda sun san cewa babu ma'asumi wanda zai ruwaito riwaya ya kuskure ba kowa ne zai iya gane wannan kuskuren ba sai wanda yake ya san wannan ilimi to in aka tabbatar babu wannan kuskuren boyayyar kuskure wanda yake babu mai gane ta yanzu kamar al misali wani hadisin da suke bada misalin sa wanda ya shigo majalisin kutuna min wannan man kasura salatu bil layl hasuna wajhuhu fi nahar majalisin wane ne ma cikin dai malaman Basra ya shigo cikin majalisinsa yana cikin riwayar hadisi sai ya ce man kasura salatuhu billayl hasuna wajhuhu bin nahar wanda sallarsa ta yi yawa da daddare fuskarsa za ta yi haske da rana waɗansu wanda ba su sani ba sai suka ruwaito wannan a matsayin hadisi saboda yana majalisin hadisi sai suka ruwaito shi a matsayin hadisi shi kuma magana yayi yana yabon wannan bawan Allah da ya shigo to amma saboda magana ce wadda take nuna ilimi sai suka dauka magana annabi sallallahu alaihi wasallam ce ta yaya za a yi in ba malaman hadisi sun hidimta mu wannan ilimi ba su tantance cewa wannan ba hadisi bane magana ce ya fada ba ta cikin hadisi kuma haka akai saboda haka ba wai kawai daga malaman hadisi sun ruwaito hadisi sai ya zamanto hujja ba to almuhim hujja malaman ilimin hadisi hujja ne wato alhadithul ahad الأحاديث الآحاد وأن يكون سكرويتو سوني مؤذم أحاديث حديثين متواترين قليلا متكا كما عند بخاري إمام السيوطي يترسو الأثار المتناثرة في الأخبار المتواترة كأني يوم تيسنا مثلا سيدا حديث من كذب علي متعمدا وأن وجن صحابي سبعين سكرويتو أما يوم تيسنا حديثي دي أحادني kuma akan su aka gina aqida alqur'ani yayi nuni akan wannan kan a karbi riwayar mutun daya in yazo da riwaya ta gaskiya Allah ta'ala yace fa wama kana almu'minuna liyanfiru kafa falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatan liyatafaqahu fi ad-din walyunziru qaumahum idha raja'u ilayhim la'allahum yahdharun wannan ayar Allah yace a samu wani bangare daga cikin dukkan jama'ar mu'minai wadanda yake za su fita domin neman ilimi طائفة إمام البخاري يتي طائفة متنئينا زمنتوا طائفة تند الله تعالى يتي وإن طائفتان من المؤمنين قتلوا فأصلحوا بينهما إذا بنغري بيونا مؤمني سكياكي كي سلح سكانوس يتي وانا باسي جماعة بكم جميع سكياكي ذاي سلح سكانوس دعنا كما لما اللغة دسكي تساباني أكم منيني طائفة سيكاو آية ود توروريري جمر تو كونغ الله يتي كينن a samu koda mutun daya yaje nemi ilimi dan ya gargadi ga mutane idan suka dawo ya zuwa gare su idan yayi ilimi yazo ya isar ba za a inda Allah yace yayi dan ya isar mutane su gargadu Allah bai ce a karbi labarin sa ba shi daya ne ko ba shi kadai bane shi kadai ne hakanan Allah ta'ala yace innal ladina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin nas من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللعين وانده سيكي بوي أبنده مكا بيانا شي ده لتافن الله بايا مبينا شي غمتاني الله مد أوكشين سركي مسو نركو وانده يانون كان شي ور وانده أمرنيني جماعة أما ذاك شي سيتارو هوكو كوا وانده أمرني ياهو كانسا كوا وانده أمرني ياهو كانسا دومن أمرنيني جماعة ياهد شي وكوا وانده أكا كيبان شي ba wanda aka kebance sannan Allah ta'ala yace yace ya ayyina amun in ja'ukum fasiqun binaba'in fatabayyanu yace in fasiki yazo muku da da labari to ku nemi tabbacin labarin mafhumin wannan kuma mafhumi ne na sharadi wanda malaman usul suke karban sa in adali yazo muku da labari ku karba tunda an ce in fasiki yazo muku ku nemi fasikin nan daya to mafhumin wannan in adali daya yazo muku ku karba to idan aka ce wato shi hadisi wanda yake ku ne suka ruwaito shi yana bada karfin zato mai rinjaye ba karfin yaqini a zuciya ba to ta yaya za a yi a shafe hukuncin da wannan hadisi ya shafe hukuncin alqur'ani yaqini yake bayarwa ba a ko shakka shafewar hukunci nashu baya tabbat ba za ka shafe hukuncin abinda yake bada yaqini ba da abinda yake zato to gashi sabai Imam al-Bukhari ya hadisin hadisin Anas sahabbai suna gidan Abu Bakar suna cikin shan giya lokacin ba a haramta giya ba sai mutum yazo yace musu Allah ya saukar da alqur'ani ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an haramta giya labari ya basu ba aya ya gaya musu ba labari ana yace fa ma sa'alu anha wala raja'uha ba'da halika rajul basu bincika ba basu tambayi ba basu koma baya ba sun ce a haka ne ko ba haka bane ba shi wata tantama ba suka tashi suka karbi wannan hukuncin aka ce a wannan rumbuna giyar kaga wannan shafa hukunci ne duk da yake za a iya cewa hukuncin ya tabbata bil bara'atil asliya to amma akwai hukuncin da ya tabbata ba bil bara'atil asliya ba shine tahwilil qibla fuskantar qibla ya tabbata ne da umarnin Allah jalla wa ala kuma qur'ani ya tabbatar da su akan sa amma mutanen quba suna cikin sallah wani mutum yazo yace musu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an juyar da shi ya zuwa ga makka sahabbai a masallacin quba a sallar asuba suka juya suka fuskanci makka suka fuskanci yaman bayan da suna fuskantar arewa da la'asar kuma aka je aka ga mai bani salima su ma mutum daya ya ga musu sun karbi labarin mutum daya wajen me wajen yadda da kan cewa hukuncin Allah dake cikin qur'ani an shafe shi shi yasa Sheikh Al-Amin Shinqiti akan wannan mas'alar yace tahqiqi akan ta shine cewar khabarul wahid labarin mutum daya in ya inganta yana shafe hukuncin al-qur'ani domin haka ne abubuwa da dama waɗanda al-qur'ani ko dai yayi shiru akan su ko kuma yayi ishara gare su al'ummatin ijma'i akan su aka karbe su an yi ijma'i akan cewa mace mai al'ada bata sallah bata azumi wannan baya cikin al-qur'ani mace mai al'ada abinda ke cikin al-qur'ani kawai kada a kusance ta amma barin sallah da azumi hadisi ne ya tabbatar hada mace da gogwanta ta wajen uwa ko ta wajen uba baya cikin al-qur'ani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yazo da shi tabbatar da gado ga kaka baya cikin al-qur'ani amma al'umma ta haɗu akan cewa ana bata sudusi hukuncen suna da yawa wanda sahabbai suka karba to mushkilan su wai sai a ce ai waɗannan hukunce ne aqida fa ai aqida ba a tabbatar da ita sai da yaqini domin aqida abu ne wanda yake na kuduri shi ko kuduri sai da abin da yake yaqini shi zai tabbatar da shi dan haka in ba hadisi ne wanda yazo da ake da in ba aya ta alqur'ani ba ita ma kuma ayat ta alqur'ani ta zaman to nassi wanda ba ta daukan wato shakka mafi karanci ba za a karbe ta ba ba za a karbi wannan hadisin ba saboda aqida ba zai yi a gina shi akan abin da ake da gurgudin wato samun zatan akasi akai ba duk wannan a gina akan cewa su khabarul wahid yufidu dhann yana bada yana abin da yake bayarwa a cikin zuci shine zato mafi rinjaye to shine babban raddi da ake musu shine hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na Mu'az wanda da shi Imam al-Bukhari ya kafa hujja manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura Mu'az zuwa Yaman yace innaka ta'ti qauman ahla kitab فليكن اول ما تدعوهم اليه ان يوحدوا فانهم اعطاؤه لذلك فاخبرهم ان الله فترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليله يزوا كرشن حديث يتي ذاك جي وجن متاني اهل الكتاب يا زمانتو فرقون ابنده ذاك غيا مسو سكديتا الله كديتا الله باقيده بني اما معاذ شي كدي النبي صلى الله عليه وسلم يتورا wannan zuwan Mu'az da yaje ya gaya musu wannan da ya gaya musu hadisi ne mutawatir ko ahad ahad ne ahad ya zo a aqida ko bai zo a aqida ba to sai waɗansu da aka kawo musu wannan sai suka ce a ai Mu'az an tura shi ne kawai ya tara zakka ya tara humusi ya raba ma ya tara zakka da jizya ba a tu ya tara zakka da humusi ba a tura shi bane domin wato yayi bayanin aqida to saboda da yake kasan illar masu bin hukuncin hankali shine suna sanya ka'idar hankali sannan su za su sa a gaba idan nafsi ya dace da ka'idar hankali sai su karbe shi idan bai dace da ka'idar hankalin su ba to in ba za su iya raddin nafsin ba to sai su yi masa tawili ko su yi masa tafwidi sai Allahu a'lamu bi muradihi wato kaga dai basu yadda ba wannan shine abinda suke cewa al-qanunul kulli wanda Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
a farkon dar'u ta'arudul aql ya dauki ya jada marar yaki da shi da rubuta shi to saboda rashin sanin hadisi shi yasa ba san riwaya ba riwaya kaga tabbatar da aka sun wannan to imam al-bukhari ya kawo hadisai da dama da suke nuna khabarul wahid din nan ana hujja da shi kamar yanda ya fada a wajen kiran sallah aka ce mana in aka ji kiran sallar bilal mu karya azumi ko kuma mu daina sahur aka ce idan aka canza jihar kibla da labarin mutun daya wajen azumi idan aka ce rana ta fadi mutun daya ga maka rana ta fadi ka karbi labarin sa duk wayannan ibadu ne waɗanda suke muhimmai ake karban su da labarin mutun daya sannan da kuma farillai farillan nan ya hada aqida to waɗannan abubuwan ba wai kawai mujarradin labarin kowane gamarin mutane bane ba kowane yake bada labarin ba kamar yanda malam yayi bayani matsayin hadisai idan malaman hadisi suka ce wannan hadisi ya inganta bi ma'ana wato cewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fadi shi wannan shine mafi rinjaye mafi tabbas idan tare da yuwar cewar dukkan amincin malami dukkan haddasa zai iya kuskure to saboda haka sai suka ce idan aka samu qara'in da suke tabbatar da cewar wannan maganar da ya fada babu kuskure a cikin ta haka take to wannan matsayin sa matsayin ilimi ne sai dai ilimi wanda ba kowa ne yake kaiwa ya zuwa gare shi ba sai wanda yake yana da ahaliya yana da karfin ya tabbatar da wato matsayin wannan hadisin a matsayin da aka fada shi yasa ne Imamul Haramain wanda da shi zan cika magana ta yake cewa idan da mutun zai ce zai yi rantsuwa da saki cewa abinda ke cikin Bukhari da Muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine ya fada in ba haka ba matarsa ta saku yace matarsa tana nan ba ta saku ba yace dalili saboda al'umma ta karbi waɗannan hadisai ta amince da su akan cewa sun fi kowa sanin wannan kuma sun karba daga gare shi wani ya dauki wannan maganar yana kokarin yayi biki akan ta maganar Imam al-Haramain saboda in dai ana takamar waɗanda suke amfani da ilmul kalam ne da hujjar hankali to yana daga cikin waɗanda suke sune asatin din wannan amma ga abin da yake dangane da Imam al-Bukhari ƙarshen magana ƙarshe ta ƙarshe akramakallah waɗanda suka fi kowa waɗanda suka fi kowa cikin waɗanda suka fi kowa hazikanci a tarihin musulunci babu kamar Abu Hamid al-Ghazali babu kamar Abu Hamid al-Ghazali kaifin tunani da dacewa da daidai a tunaninsa da sanin ilimi na bincike da ilimin falsafa da kuma zurfi da ya usulul fiqh da fiqh da wuya ka sami irin sa amma a ƙarshen rayuwarsa ya mutu da sahihul bukhari akan kirjin sa ya mayar da ƙarshen rayuwarsa ba abinda yake ce komawa ya zuwa ga abinda yazo na ingantattun hadisi a cikin waɗannan littafai saboda haka kokarin da ake a raba mu da waɗannan littafai mu tsaya mu fahimce su kuma da Allah ku samu wannan littafi na kuji abubuwan da Ibn Taymiyyah yayi akan batun cin karo tsakanin tunani da hankali Ibn Taymiyyah on reason and revelation Allah madaukakin sarki ya sanya mu a cikin salihan bayi Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ya ba mu ikon binta Allah ya nuna mana ƙarya ƙarya ya ba mu ikon nisanta ta sallallahu ala nabiyina Muhammad alayhi wasallam ai mun afwa
masha Allah to alhamdulillah muna godiya kwarai da gaske da wannan dogon bayani kuma alhamdulillah an fito da bangarori da yawa na mawdu'in da aka tattauna saboda yanayin lokaci da kuma na san abin da aka rubuta ana son a gama karfe 1 da rabi kuma gashi har 12 da wani abu yanzu kai tsaye a gurguje zan kirawo mai magana na gaba. Ina dai da jaddadawa da Allah duk wani wanda yake da ta'aliki ko yake da wata tambaya ko yake da wani abu da yake son ya dan kara, ni ma na yi ta'alikin guda ɗaya ko biyu, to yana da kyau sai zamu a tanada dan a ƙarshe din bayan malamai sun yi magana akwai ƴan mintuna da za a bayar na tattauna, kuma tattaunawar ina ganin ita ce domin yawanci malamai tambaya da ake musu da dan wani yakan ce tsikarwa, to amma dai tambayar to shine zai sa sai ya zamo cewa sai a ta tumbudin ilimi. To muna fatan mutane sai a rubuta wannan bayanan. Yanzu zan kirawo Dr. Abdulkadir Ismail, kamar yadda yake shine gashi manhajatul muhaddisin fi riwayat akhbar al-ahad, ma'ana tsarin da malaman hadisi suka bi ko suke bi wajen ruwayoyi waɗanda ko wajen ruwaito waɗannan ruwayoyin waɗanda suke ahad, ma'ana na ɗaiɗaiku waɗanda ba su kai mutawatir ba. Allah madaukakin sarki ya taimaka a cikin minti 20.